إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka a wannan dare na Asabar da zai zamo daren 14 kenan ga watan Jumada al-Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya muwafaka da 15 ga watan 11 shekara ta 2024 muhadu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan makaranta wadda Alhaji Awalu dan Jimma sarkin Alhazai ya gina muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya sa masa a mizani to idan ba manta ba wannan shine ad-darsu salith darasi na uku a cikin littafin Nurul Albabi wanda Ash-Shaykhu Usman ibn Fodu wai ya rubuta rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun tsaya akan bayanin sifofi guda 10 da malam ya kawo muna waɗanda suka shafi shirka da kafirci da ake samun wasu da ke da awon musulunci suna aikatawa a yayin da malam ya yi hukunci kan cewa duk wanda yake aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko abubuwan da suka yi kama da su to wannan koda yana da awon musulunci yana aikata ayyukan musulunci dan podiyo ya ce to ba musulmi ba ne hukuncin musulunci ba sa gudana a kansa wanda ya kira su da al-mukhallituna bayan ya kasa mana mutane a kasar Hausa kashi uku akwai zallan musulmi masu da'awar musulunci kuma suna musuluncin ba a samun wasu maganganu ko wasu ayyuka na kafirci na fitowa daga wurinsu wannan kai tsaye musulunci yana gudana a kan su ku musulmai ne akwai kishiyansu su ne kafirai waɗanda ba sa musulunci ba sa da'awa su musulmai ne to duka waɗannan shehu ya ce ba matsala ba ne ta fuskar al'amarinsu bayyanarsa ko rashin bayyanarsa saboda lamarinsa a fili yake to akwai waɗanda suka yi kama da munafukai waɗanda ya kira su da al-mukhallituna su ba sa cikin kafirai kai tsaye saboda suna da awon musulunci sannan ba sa cikin musulmi 100% saboda suna aikata wasu abubuwa da ke walwale musuluncin ko da an samu ada ayyuka na musulunci tare da su to wannan suke da matsala shi yasa Sheikh Usman yace zai tsayaye mana bayani da sifofin su ta yadda da ka gansu zaka fahimce su saboda haka waɗanda Allah ya jaraba da waɗannan abubuwa ko su daga ciki to su yi kokari wato su tuban ma Allah su daina su tsaya ga ayyukan musulunci waɗanda Allah ya neme su da su in ba haka ba mutum zai sha mamaki kamar yadda malamai suka ce akwai mutanen da za su sha mamaki ranar gobe kiyama saboda a nan duniya zaka gansu ana abubuwa na addini tare da su komai suna shigowa cikin musulmai ana yi kuma suna tsammanin cewa sun yi wani abin kirki amma sai an je lahira sai su sha mamaki su shiga cikin waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura zai taso in yaji an kira masu sallah masu azumi masu kaza sai kaga ya zabura ya taso cikin su sai mala'iku su kore shi ce kai ai ba ka da ma kimar da zata samu a tsaya ma ai ma bincike a kanka saboda haka kana da certificate automatically kai dan wuta ne sallar sa ta tafi a banza azumin sa ya tafi a banza zakkar sa sadakan sa da'an sa ga iya duk abin da yake a banza ne to wallahi kada ka rudu cewa wai akwai wani abu da kake yi na addini wai zai baka lasisin duk abin da kaga dama kai duk wata barna da kaga dama ka wa Allah wai kana tunanin ai ina sallah ko ai ina azumi ko ai ina biyayya ga iyaye ko ai ina kaza ko ai ina kaza wallahi aikin banza ne amfanin waɗannan ayyuka shine idan akwai tauhidi tsinsa akwai zallan tauhidi to shine sallah da azumi da zakka da aikin haji za su yi amfani biyayya ga iyaye za su yi amfani da sauran ayyuka na alkhairi amma kana aikata wani abu da ke warware maka musulunci to shikenan Allah ya tsare mu to za mu ci gaba bayan malam ya kammala bayanin waɗannan sifofi guda goma sai yace wa amma man ya'malu a'malal islami amma waɗanda zaka same su suna aikata ayyukan musulunci kamar irin sallan nan da muka yi yanzu ta magariba suna yi da sauran ayyuka na ibada walam yazhar minhu shay'un min a'malil kufri kuma babu wani abu da ya bayyana daga gare su na ayyukan kafirci duk abin da aka faɗa a baya da ire-iren su baya fitowa daga gare su walam yusma' minhu shay'un mimma yunaqidul islama kuma ba a jin wani abu na fitowa daga wurin su wanda yake walwale musulunci don kamar yadda alwala ke walwalewa musulunci na walwalewa don kulla shi an kai duk abin da za a kulla ko yana walwalwa wala yajuz to irin wannan musulmi da shehu ya faɗa a nan duk ayyukan musulunci yana yi ba wani abu da ke fitowa daga wurinsa na kafirci to shehu ya ce fala yajuzu li ahadin an yaqula innahu kafiru to wannan shine ba a kafirtawa shine musulmin da ba a kafirtawa don kar su rudar da ku ce ai ba a kafirta musulmi wai da zaran an ga mutum na fuskanta alƙilla shikenan wai duk abin da yayi wai ba za a kafirta shi wannan ba gaskiya bane musulmin da ba a kafirtawa shine wanda yake miƙe akan musulunci ya riƙi musulunci gurgurdo yadda yake iyawa
sannan babu wani abu da ke walwale musulunci da yake aikatawa, bai shirka, bai kafirci, bai tsafi, bai duk abin da muka faɗa a baya. To wannan haramun ne wani ya zo ya ce kafiri ne, ba daidai ba ne. Mun fahimci yadda al'amarin yake, li'annahu imma, domin imma an ya kula innahu ya taqidul kufra, ko dai shi wanda ya kafirta wannan musulmi ya ce ai dalilin da yasa nace kafiri ne saboda yana itiqadin kafirci, ai a cikin zuciyarsa akwai kafirci. Fi qalbihi, a cikin zuciyarsa, shehu ya ce wa hadha la sabila lana ila tilaihi. To wannan ba mu da hanyar da zamu leƙo zuciyar kowa magamina la a ciki, baka da wannan dama. Kai dai kai aiki da abin da mutum ya bayyana. In ya bayyana musulunci ka kalle shi a matsayin musulmi, in ya bayyana kafirci ka kalle shi a matsayin kafiri, amma ka ce akwai wani abu a zuciyarsa, to Allah kaɗai ke da wannan ƙudura ɗin. Ba a wa mutane hukunci da abin da suka ɓoye a zuciyarsu, matuƙar ba su bayyana shi a fili ba. Mun fahimci wannan? Na hukumu bi zawahir, wallahu ya tawalla sarair. Mu zahiri muke aiki da shi. Me ka bayyana, me ya fito wajenka, me ka faɗa, me ka aikata, shi kenan a matsayinmu na bayi abinda za mu yi kenan. Amma cikin zuciyarka, to wannan a bar ma Allah. Wa imma an yuqala innahu kafirun, ko kuma a ce shi kafiri ne, li'annahu ya'malu al-kaba'ira, kila wani ya ce a'a ai yana aikata manyan laifuffuka saboda haka kafiri ne, kamar aqida ƴan boko haram su adda wa aqida wanda da kai kuskure kai laifi sai su ce wai kai kafiri ne, ko da laifin nan ba kafirci bane. Ko al-khawarij sai ce wa haza aidan batilun, shehu ya ce wannan barna ce, don mutum ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi ƙarya ka ce kafiri ne, in dai bai halatta ba, da sharaɗi, in bai halatta ba, in ya yarda shi abin da yake saɓo ne. To waɗannan malamai suka ce ba sa kai zuwa wa kafirci, mai yin su sunansa mai saɓon Allah, a ci gaba da yi mai nasiha da addu'a Allah ya gyara shi. Sai ce li'annahu, saboda aqidar salaf, sahabbai da tabi'ai da mutanen kirki, la yukaffaru ahadun min ahlil qiblati bi zambin, duk wanda an musulmi tsaye da ayyukan musulunci, to dan yayi wani zunubi wanda ba kafirci ba, ba a kafirta shi. Wannan shi aka samu daga magabata, kuma sun fahimci wannan ne ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tabbas baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka da shi ko yana kafirci. Duk wanda ya mutu yana kafirci, to Allah ba zai gafarta masa ba, sai dai in ya tuba kamin ya mutu. Duk wanda ya mutu yana shirka cikin abubuwan da muka karanta a baya, bai tuba ba, Allah ba zai gafarta masa ba, bai cikin waɗanda za a ceta, annaba ma ba za su cece shi ba. Saboda sharaɗin ceto sai musulmi, musulmi kaɗai ake iya ceto, duk wanda ba musulmi ba a cetonsa. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma Allah yana gafara abin da bai kai shirka ba, duk abin da ba shirka ba, to Allah yana gafara ko da mai shi bai tuba ba ya mutu, amma in Allah ya gada ma. Saboda haka irin musulmi da zaka samu yana wasu abubuwa ba daidai ba na saɓon Allah, amma abin nan ba kafirci ba ne, kuma ya mutu to al'amarin sa malamai sukan ce akan bar shi ga mashi'ar Allah wa huwa tahta al-mashi'a in Allah ya ga dama shi mai azaba saboda ya saba masa in Allah ya ga dama kuma ya gafarta masa saboda shi ke gafara mun fahimci wannan saboda haka karka ga wani yayi ba daidai ba kai saurin dora mai kaulasan sai in kana da yaqini cewa wannan abin da yayi akwai dalili da suka nuna cewa wannan abin da ya nuna cewa wannan abin kafirci ne yau kuma yana sani yayi ba rashin sani bane ba mantuwa yayi ba ba kuskure yayi ba wata kila ma kila har nasiha an yi mai dan ya gyara bai gyara ba to kaga wannan shi dole ne kai da cewa kafiri ne to shine Allah ya ce karshen aya wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima duk wanda yayi shirka da Allah babu shakka ya kirkiri laifi babba a wurin Allah eh to shi yasa Allah ya ce ma ba zai gafara ga wanda ya mutu yana yin tabe tuba ba to da shirka din da sauran laifuka duka mu yi kokari mu nisance su don karka ji an ce to ai abinda ba shirka ba kafirci ba akwai tsammani ka ji tsammani fa aka ce ba babu tabbas ba akwai tsammanin Allah shi yafi ba tabbas don akwai musulman da su tabbas za su shiga aljanna amma dai sai sun yi zama gidan wuta da wasu 'yan shekaru an yi musu azaba gurgudun laifinsu sannan daga baya sai a kai su ga wani teku a yi musu wanka don kasu cutar da 'yan aljanna a tsabta tunda suna da warin jahannama aka yi musu tsabta sai su shigo amma duk da haka bayan an yi musu wannan to kaga ana kiransu da jahannami yuna waɗanda suka taɓa zama jahannama kenan Allah ya kiyaye. Fa in kulta Ash-Sheikh Usman yace in hakacce da ni bayyallana aidan kai muna bayani kuma karo na biyu ma amara na shar'u abinda shari'a ta umurce mu an naf'ala fihim mu aikata akan su tunda mun ji hukuncin su kafirai ne su wadancan da ya kawo sifofin su guda goma din nan to wace mu'amala Allah ya dora mana mu yi da su wa ma hukumu istirqaqi auladihim me ya hukuncin karbe ƴaƴansu a bautar da ƴaƴansu mutun ne yana tsafi kuma bai tuba ba kila an masa wa'azi ya gyara bai gyara ba to kamar yadda aka yi bayani ya kafurta cewa ya kafurta aure ne ya saku aurensa ya mutu saboda babu aure tsakanin musulma da kafiri haka duk wasu hukunci na musulunci ba sa gudana a kansa to yanzu ƴaƴansa fa za a kame su a maida su bayi ko ya za a yi da su sannan matarsa fa ita ma za a kame ta a matsayin bauya ko ya za a yi da ita wa ma hukumul amwali allati nahabuha sannan menene hukuncin dukiyoyin da suka kwace min al-muslimina daga musulmai kila in bokana yayi shekara 10 yana karba kudaden mutane ya karbi 50,000 gawa ne ya karbi 1000 kaza gawa ne ya karbi kaza ga wanci ya karbi kaza ga wanci kuma ga shaida ta tabbatar cewa shi boka ne to me hukunci shehu zai ba mu amsa wa ma hukumu man wujida bi aidihim musta'badan ko meye hukuncin wanda aka samu a hannunsu sun bautar da shi waza ma annahu hurrun amma da musulmai suka kama shi sai da a wacewa shi gaskiya dani ba bawa bane sun bautar da shi ne akan sun rinjaye shi sun fi karfin shi qultu shehu yace sa'ubayyinu laka zalika bi idhnillahi ta'ala
Naam. Naam. Mutum guda yayi magana. Eh yana zuwa. Ni na ƙarshe kawo shi. Sai ce sa ubayyinu laka zalika bi iznillahi ta'ala. Zai zo cikin bayani. Zan maka bayanin su in Allah ta'ala ya so fa aqulu. Wa billahi tawfiq. Ga Allah ga mun ka tare take. Dacewa da alkhairi. Sai ce to i'lam ka sani annal kufara salasatu aqsamin. Su kafirai kashi uku ne. Malamai sun karkasa kafirai gida uku. Na farko al-kuffarul asliyun akwai waɗanda ake kira kafirai na asali. Shine shehu yace al-awwal na farko man huwa kafirun. Akwai wanda yake kafiri. Sarihun kuma qarara a sarari. Ba wani boye-boye bil asalati ta fuska asali. Shi asalinsa ma bai taba zama cikin inuwar musulunci ba. Ciki aka haife shi cikin rabi. Kal yahudi wan nasara kamar yahudawa da kristoci. Wal majusi da majusawa wa nahwihim da makamantan su. Majusawa masu bauta wuta. Mimman warisal kufra as-sariha daga cikin waɗanda suka gaji kafirci qarara an abaihi daga iyayensa wato akwai waɗanda su zaka ga tun asali kafirai ne kamar waɗannan da malam ya ambata to suna su hukunci daban asani kashi na biyu waɗanda su sun taka zama cikin musulunci daga baya kuma suka fita suka ce musuluncin bai musu suka yi ridda shine man kana musliman wanda ya zama musulmi sun martadda sannan daga baya sai yazo ya ridda addinil islami ya bar addinin musulunci irtidadan zahiran ridda kuma wanda take qarara a bayyane fasarraha bi annahu kharaja addinil islami kuma ya dinga bayyanawa cewa fa shi fa yanzu ba musulmi bane kamar irin waɗanda ake samu suna yin ridda suna komawa kristoci a wasu wurare to waɗannan al-murtadduna ake kiransu da yana sallah yana azumi yana komai amma saboda bata da halaka sai ce shi yanzu ya bar musulunci ya koma ko kristanci ko yahudanci ko maguzanci ko wani addini da ba na musulunci ba wato addinin da kai indai ba musulunci bane to sunanka arni wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin haka Allah yace wa man yabtagi duk wanda ya nemi ghayra al-islami dinan wani addini wanda ba na musulunci ba to falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba bai da lada ba ruwan Allah da shi kuma wa huwa fil akhirati min al-khasirin ranar tashin kiyama yana daga cikin hasararru kafirai kenan su ake nufi to shine mala yace yayi ridda daga barin musulunci wa dakhala fi ghairihi min dinil kufri sai ya shiga wani addini wanda ba na musulunci ba wata aya Allah yace wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun ka gani ashe ridda kafirci ne to shi yasa malam mai muktasar yace ar-riddatu kufrul muslimi abinda ake kira ridda shine musulmi yayi wani abu na kafirci to sunansa kafiri to sai as-salisu bangaren kafirai na uku mun ji kashi biyu man yazumu annahu muslimun akwai wanda yake rai cewa shi musulmi ne wa hakamna bi kufrihi amma mu ina nufin malamai sai muka yi hukunci da cewa shi kafiri ne
li ajli ma sadara minhu, a dalilin da yasa kuma muka ce kafiri ne saboda ga wani abu da ya fito daga wajensa, mimma la yaqa'u fi zahir illa min kafirin, wanda wannan abin da ya aikata ko ya fito daga wurin sa na magana bai fitowa daga wajen kowa sai wanda yake kafiri a zahiri. Kuma gashi yana da musulunci kuma yayi wannan abin, yayi wannan abin, an fahimci wannan? Kamar misali an kama shi yana bugun ƙasa yana duba, to wannan aikin kafirai ne. Mutanen Hindu da sauransu matsafa din nan duk can aka tarkato waɗannan abubuwa ba hanyar musulunci ba ce. To a shari'a mai bugun ƙasa kafiri ne, ko yana tsafe-tsafe yana raba auratayya, ko yana raba masoya, ko yana saka cuta da sauransu a bashi kuɗi yana tsafi, to shi ma wannan kafiri ne. To sai shehu ya ce kama zakarna min hali ula'ikal mukhallitina, kamar yadda muka ambata na halin waɗannan masu cakuɗa musulunci da waninsa, yadda mun faɗi abubuwa goma na halinsu. To sai shehu ya ce fal kuffaru bi asalatil kufri, su waɗancan kaso na farko kafirai na asali, waɗanda ba su taɓa shigowa tuta ko inuwa ta musulunci ba, ya ce tusba zarariyuhum ko zarariyuhum, to waɗannan ‘ya’yansu in an kama bayi ne, ‘ya’yansu sun koma bayi, wani sa’uhum matansu ma in an kama su su ma sun zama bayi, wani ƙassimu amwalahum kuma dukiyarsu za mu rabe a matsayin ganima. Wala khilafa fi zalika bainal ulama, malamai ba su yi sabani akan wannan magana da muka faɗa ba, kama fil kitabi was sunna, kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, can da Allah ke cewa wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lir rasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi. To wannan aya ita yake ishara zuwa gare ta, abinda yazo a sunna shi kuma abinda annabi ya aikace, annabi ya karbi ganima daga ire-iren waɗannan mutane. To shi yasa shehu yace babu sabani, to in an karba wanda ai shugaba sai a raba ma abin nan mutane, kamar yadda su shehu duk sun yi wannan abin a wancan lokaci na jihadi da yayi jagoranta ko aka gudanar a ƙarƙashin sa, irin yakin Kwato, yakin Alƙalawa da makamantansu, su matankare da sauransu, su ƙwanni da makamantansu, da nan garuruwan jihar Kebbi da na Zamfara da sauran wurare, an samu ganima a wancan lokaci ƙwarai da gaske. Saboda da yawa wasu a wancan lokaci akwai waɗanda ko da shehun ya samu wannan shugabanci ba musulmai ba ne, wasu kuma suna cakuɗa musuluncin da kafirci kamar yadda ya yi bayani, wasu kuma daga baya sai suka yi ridda, wasu kuma sai suka sa munafunci, sai suka je suka haɗa kai da kafirai, suna goya ma kafirai baya, ana cutar da su shehu, ana gallaza musu, ane musu azaba. Wanda ya cikin dalilan da ya sa shi shehu ne ya yaƙe su, yana ciki, kamar abin da shi wannan ya yi wannan kafirin, wannan yumfa da ya aika sojojinsa cikin watan Ramadan, aka je aka samu almajirin shehu ana ce mai Mala Abdulsalami, aka karkashe ɗalibansa, akwai mahaddata Qur'ani a ciki, cikin Ramadan suna azumi suka dinga ɗauka Al-Qur'ani da sauran littattafai na addini suna tattakawa, har suna izgili,
eh ituna bima ta'iduna in kuntum sadiqina. A gani ituna bima ta'iduna na in kuntum sadiqina, ai kun ce idan mun yi kaza azaba Allah za ta zo, to azaban ta zo a cikin Ramadan. Wannan yana cikin dalilan da yasa shehu ya yaki, amma kame wannan lokacin shehu bai yaki kowa ba, karantarwa yake, wa'azi yake, sai da aka kashe almajiransa anan gudu aka yi wannan, gudu cikin Sokoto a yanzu nan aka yi wannan, afuwan Gimbana a Gimbana aka yi wannan, ba gudu ba. To ka gani, to ƙarshe dai ma shehu ya shirye yaƙi sai ya shugabantar da Mala Abdullahi ƙaninsa, saboda shi cikin ni'imar da Allah ya bai ba karatun ɗaya ba ne, jarumi ne kuma yana ɗan da jiki haka sosai, ba kamar shi shehu ba ne, shehu bai da jiki, bai da jiki, ƙaramin jiki ga shehu Usman, amma shi Mala Abdullahi irin mazaɗin nan ne shi jagoranci wannan yaƙin Mala Abdullahi, kuma aka yi nasara, aka yi yaƙin kwato, shi ne yaƙinsu na farko. Tumi yanzu ka gaba yaƙin ake ba, wa'azi ɗaya na muka iya yi shi ne a jihadin namu shi ya abinda muka iya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san uzurinmu, Allah ya sa mu dace. To akwai uzuri kan in dai har ya tabbata ba mu samu dama ba, amma in mun samu ki muka yi, to kaga shi kenan, ko ba haka ba? Ka fahimta ai? Aiki ne na shugabanni da ya kamata su jagoranta. To tunda kaga ba daula akwai ta musulunci ba, Najeriya ana musulunci amma ba daula ta musulunci, inda ba a yanke hannun ɓarawo, ba a kaza, ba a kaza, ba a kaza, duk ba a yin waɗannan abubuwa. Wafil kuffari bilirtidari khilafun, to amma kafiran da su kuma ridda suka yi, to akwai saɓani a kansu, kamar wasu Fulani da aka samu a wancan lokaci, daga baya suka juya ma shehu baya, suka yi ridda, to wanda har shehu Abdullahi ya rubuta musu wasiƙa, risalatun nasa'ih, yana musu nasiha. To sai ce qala ibnul qasim, ibnul qasim yana faɗa fi ahli hisnin akan mutanen wani birni, minal muslimina, daga cikin musulmai, irtaddu an dinil islami, suka yarda suka bar musulunci, ilal kufri, suka koma kafirci. Abdurrahman ibnul qasim dalibi al-imam Malik shi fatawar da ya bai, yace la tusba zararihim, ‘ya’yansu ba za a kama su a matsayin bayi ba, wani sa’uhum da kuma matansu, shi a fahimta sake ne, ya ce tunda iyayensu ne suka yi ridda, to yaransu kuma da za a kama da mata, to su ba za a kama su a matsayin bayi ba, sai dai shugaba na musulunci ya kamo su ya dinga kula da su, kar a bar su ƙarƙashin iyayensu ko mazajensu, don su ma kar su sa su yi ridda, amma ba za a kamo su a matsayin bayi ba. Amma amwaluhum, to dukiyarsu fa, sai shi Abdurrahman ibn al-Qasim ya ce fahiya lil muslimina, dukiyarsu kanta musulmai ce su. Qala ibn Rushdin, ibn Rushdin shi ma ya faɗa, wa haza huwa sahihu, ya ce wannan magana da ibn al-Qasim ya faɗa ita ce magana wadda take ingantacciya, cewa in mutum ya yi ridda, to matarsa ba baya bace ƴaƴansa ma ba bayi bane amma dukiyarsa musulunci zai karbe kamar wanda ya tabbata boka ne kuma an kai shi an mai hukunci alƙali ya yanke mai hukunci to a mazhabin mu ta malikiya dukiyarsa ƴaƴansa ba za su gade ta ba misali ya ce an zartan mai da hukuncin kisa dan shi a hukuncinsa ko kuma ba a yi ba sai ya mutu to dukiyarsa sai dai a kawo mu musulmai baitul mali amma da ƴaƴansa da matansa ba za su gade wannan dukiyar ba saboda ba gado tsakanin kafiri da musulmi musulmi bai gadon kafiri kafiri ma bai gadon musulmi shi yasa kai ya ce dukiyarsu fahiya lil muslimina to duk wanda ka san ya mutu ba san addini ba ko da kana gadon sa to ba za ka gade shi ba in ba raba an baka to ka ci haram baka ci halatta ba na'am
na'am
shi an fahimtar Shehu Usman da sauran ba Shehu Usman yake son in ce ba sauran malamai na mazhabobi da makamantansu na'am
kamar yanzu kamar kusa bayanan da kai
na'am
idan an haka abubuwa suna da dan maruwa sama da yaron mayanka
na'am rashin sani ne a yi babu san shari'a ba nan magana ya yi ba kuwa ga ta nan rubuci cikin littattafan fiqhu sai dai a ba baitul mali su sai a ba su hankuri a ce to kun ga yadda lamari ya kasance ku yi hankuri tunda ubanku kun ga yadda lamari ya kasance hankuri za a ba su ta su nemi na kansu lam nam ba za su gadi dukiyarsu ta ba sai dai a kai ma baitul mali ko kuma wani kwamiti ko wata kungiya wadda ke kula da al'amarin musulmi sai a danka musu wannan dukiyar amma su ba za su gada ba haramun ne tunda ta yarda shi ma yarda shi ne abin da Shehu yake faɗa na'am Allah ya saka musu da alkhairi
wancan lokacin da wani wata matsaloli wanda ya zama na gaskiya sai dai Allah shi ya yi
amin
an samu irin matsalar kwai haka inda rabobi wani misalin kwai na tsawon lokaci da ramina an yi roƙon ruwa malamai sun zuwa wajen
na'am
kuma ba samu ruwa ba
na'am
gaskiya ina da haƙi kun ana maimai suka yi kai
na'am
suka kushe
na'am
waɗanda ke da yan shekaru suna iya kula da ruwa
na'am
an kusa mu jawabin jarabawa kuma kasan nan ta mamaye wannan matsala
gaskiya ne
sai yin saboda da aka samu wannan matsala sai yan bobe
na'am
suka ce malamai su jaye
su su fito su ba su iyawa
kuma sai yi zama na bada cikin iko Allah bayan an samu matsalar da ya hasara da hari sun gushi
na'am
suka zo suka nema aka ba su dama kula da bada cikin iko Allah ranar da suka je
sai ga ruwa
kuma
sai ga ruwa gaskiya ne to wannan su akan gaskiya to wannan jarrabawa ce jarrabawa Allah ya jarrabi su musulman ne mai yiwa Allah ya yi musu haka a dalilin kila akwai wasu abubuwa da suke wanda Allah bai gamsu da shi ba ko an fahimta ba to shi yasa Allah ya kawo musu wannan jarrabawa din su ma yan borin ta bangaren su ma jarrabawa ce alamu ya nuna Allah bai son su da shari'a shi yasa suka yi wani abu sai daidai da kaddara sai suka dauka cewa a dalilin abin da suka yi ne saboda haka sai su zata kamar akan daidai suke to kaga su ma an jarabe su ta hanyar da ba lalle bane su fahimci haka waɗancan an kawo musu jarrabawa waɗanda an kawo musu su ma jarrabawa don zuwa abin da za su ɗauka yanzu su Allah ya yarda su waɗancan malaman ba komai ba ne tare da su suka yi abin da shari'a ta ce a yi to ana samun irin wannan matsalar kawai muwafaka ce suka yi dama Allah ya tsara lokacin ba zai yi ruwa ba sai wannan lokacin da suka fito kuma sai ruwan ya abin nan to irin wannan yana da haɗari dan yana iya sa wasu su ma su shiga sabgat su yadda da abin sai a ɗauka kamar mai yin wannan abin wani makusanci ne ga Allah ai bori matsala ce matsala ce amma dai yanzu kamar yadda ka faɗa alhamdulillah sakamakon wa'azi to abin ya yi sauƙi shi karan kansa Shehu Usmanu a littattafansa tun a zamaninsa ana wannan bori ɗin to sun yi ta tsawatarwa a kansa cewa kafirci ne shirka ne da sauransu ta'ammuli ne da aljannu da tsafe-tsafe da sauransu to wannan gaskiya yana nuna matsala ƙwarai da gaske to shi yasa yana da kyau mu musulmi mu ci gaba da tsalkake ayyukanmu shi ke sa in muka yi abin da Allah ya ce mu yi sai ya kawo mana nasara amma muddin muna wasu abubuwa ba daidai ba to shi ke sa komai wani abu sai ba lalle ba ne Allah ya amsa Allah ya sauwaka wannan babbar jarabawa ce wa alaikum assalam wurin tururuwa kuma baka san wanda ya aza su sai a kwashe su ka a bar su in za a je sai a yi bismillah sai a yanka a yi sadaka da su to in ma dai a yi tsahi to bismillah insha Allah za ta walwala tsafi har yanzu ana yi da na ɗauka da ne an bari ko a to alhamdulillah gaskiya ne kamar yadda muka faɗa a baya gaskiya ne yanzu gaskiya alhamdulillah akwai ilimi kuma akwai da'awa za ka ga abubuwa yanzu mutane an waye an koma ga Allah sosai kuma alhamdulillah za ka ga yanzu an fi samun ni'ima da kwanciyar hankali da sauransu Allah ya taimaka yan to su sai an tahi tsaye wajen karantarwa kuma su ma mazaje su tashi tsaye da iyaye su mata babban abin da suke bukata ke iyaye sai sun yi da gaske haka mazaje haka malamai masu karantar da su saboda su mata rauni gare su suna da rauni ba kaman maza ba ne to suna da matsala gaskiya lallai harkar bokancin nan kan tana da ƙarfi wajen mata sosai kuma to ka gani alhamdulillah
da mata kuri ga wasa sai dai
haka ne sosai
yanzu Allah ya kawo ga ta ana samun jiya
aga an samu canji, an samu canji sosai ko. To in an ci gaba da wa'azi da addu'a duk sauran matsalolin ma da suke a koye za a magance su. To bari mu ci gaba. Malam ya ce wa hadha huwa sahihu min jihatin nazar, wannan abin da Ibn al-Qasim ya faɗa shine abin da yake ingantacce ta fuskar nazari, wato bincike da tunani. لأن المرتدين صبوا وأن نسك يردا أحرار من أصلهم إن من كلا ذا مجا أصل يعني بابا يبا تنزل نسك يردا بكمات أتيمات نسل ديار نسو بايباني وإنما كوي دوك يسو چه إتاتي كينا مطالا إتاتي بزا أي قادون تبا إن متن يردا أما يا ينسو سنة نن يا يا ما تاما سنة نن يا يا wa ila mazhabi, kale yace wa ila mazhabi bin al-Qasim, zuwa ga mazhaba Ibn al-Qasim fil murtaddin, ga wadanda suka yi da zahaba ammatul ulama, mafi yawan malamai akan wannan suka tafi akai. Da akwai wadanda suka saba, akwai masu ganin cewa wanda ya ridda to matarsa ta koma boya, haka ma ƴaƴansa, tunda kaga raba suna za'ai, tunda shi ya riga ya bar musulunci, a ce tunda ka bar musulunci shikenan, auren ka ne da ma ya riga ya mutu, matarsa ita kuma sai ta koma bauta, ƴaƴansa su ma sai su koma bayi. Akwai masu wannan fatawa cikin malamai, shi kuma ya je can ya yi ta sharmensa. Wasu kuma malamai suka ce a ƴaƴan suna nan musulmai, matan ma haka, kawai dai musulmai za su ci gaba da kulawa da su da tarbiyyantar da su, kar a bar su hannun shi. Su kuma matan sai su yi idda, in suka yi idda shikenan sai su yi aure. Su kuma yaran a ci gaba da samun musulmai suna tarbiyyantar da su, suna kula da karatun su da lafiyar su da sauran abubuwa. To wannan mafi yawan malamai akan wannan suke, kuma shi yafi. Wa a'immatus salafi, da shugabanni na magabata. Wa idza alimta zalika, shehu yace in ka san haka, fa'alam anna kulla man fa'ala shay'an, lalle duk wanda ya aikata wani abu, min tilkal af'ali, daga waɗancan ayyuka da muka lissafo a baya, almujibati litakfiri, waɗanda suna wajabta a kafirta mai yin su, sai gashi yazo ya aikata. To abu na farko yustatabu, na farko za a kira shi sai a ce to wani, kamar in a unguwa ne Allah ya kiyaye aka samu boka, to sai a kira shi a zauna da shi ƙarƙashin mai unguwa, wani an samu shaida da tabbacin cewa ga sabgar da kake yi ta kaza da kaza, sai a hada da malamai a ce to ya tuba, ce an baka kwana uku maza maza ka tuba, nan da kwana uku za a ba shi. Fa in taba, in ya tuba, in ma nan gabansu ya ce to shi wallahi ya tuba, tunda dai malamai sun yi wa'azi abin gabe da kyau kaza da kaza, ya bar tsafi, ya bar bokanci da sauransu, ko kuma a sai bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu ko ran na uku ɗin sai ce a ya tuba ya daina, to turika sai a kyale shi a ci gaba da mu'amala da shi a matsayin musulmi tunda ya daina. Wa in lam yatub, amma in ya ƙi ya tuba, bayan kuma an neme shi ya tuba, to qutila bisayfi kufran, za a sa takobi a kashe shi, kuma in an kashe shi ya mutu a matsayin kafiri, ba haka kyale shi za a yi ba, ko a ce wai a kore shi tashi ka bar mana unguwar mu, ba haka za a yi, kashe shi za a yi, shi a tsarin musulunci. Ina fatar mun gane. Duk wannan inda akwai shari'a musulunci, abinda ya kamata a yi kenan. To amma yanzu da ba mu da ba yadda za mu yi, mu in mun kama abinda a haƙƙi mu Muhammad hannanta mashi wa gabanni, in sun yi to sun yi abinda Allah ya ce su, in suka ƙi to su Allah zai tambaya. Saboda haka masu unguwanni da sauran sarakuna, su Allah zai tambaya a wannan gari, ku kun yi abin da annaku,
karku dauki mataki karku yi mai komai amma ku hannanta shi ga shiwa gaban in sun yi shikenan in ba su yi ba to shikenan ku bar su da Allah Allah zai kama su ina fatar an gane yawa to wannan shine abin nan shine abin da malamai suka yi bayani eh dalilin da suka ce kada a ce mutanen unguwa ko su daide ku su dau hukunci saboda kada abin ya koma hayaniya ta yadda wani ko adawa yake da kai zai iya maka sharri ko ka nemi yarinya tare da shi ka kasa shi sai ya ma sharri ya ce ai tsafi haka to kaga a samu yan zafin kai su zo su yi mata addanci to shi yasa malamai suka ce a hannanta ma hukuma in an samu tabbacin cewa ga abin da yake yi su kuma yanzu ya rage nasu ku kun yi abin da Allah ya dora muku to shine abin da malamai ya ce wala tustaraqu auladuhum to in an kashe ire-iren wayannan ba a maida ƴaƴansu bayi eh sai dai shugabanni kamar sarkin gari ko mai unguwa sai ya ce to a dauko yaran sai a hannanta can wancan lokaci gida ake irin na kula da ire-iren wayannan na ake aje su ana kula da lafiyansu da abincinsu da addininsu da komai nasu har su girma su samu ƴancin kansu zamanin kuma su dan fodiyo kawo su ake wurin shehu sai shehu ya hada su da malamai a ci gaba da koya musu addini ana kula da su da sauransu abubuwa da yawa da musulunci ya tsara waɗanda ba ma yi sai dai Allah ya taimaka ya kawo mana agaji da shi yasa ai yana cikin hikimar da Malam Abubakar Gumi kuka ga yana ta kwadaitarwa cewa a shiga siyasa a shiga abubuwa saboda shi ya san matsalolin da ke faruwa saboda in ku ba ku shiga ba to akwai abubuwan da ba zai yi su tabbata ba ba zai taba yiwa ba da shi yasa ya ta kira cewa a shiga gwamnati don a abin nan a shiga siyasa a yi kaza a shiga dan zanda a yi mi a yi mi a yi mi wannan yana daga cikin dalili saboda in ba kwa ciki to wani zai zo ya muku ta'addanci ku hannanta ma hukuma kuma a sake shi gobe ya sake dawowa tunda babu abin da ake masa Allah ya sauwaka akwai lokaci ina liman kola da ina liman baka ba da amsa ba kai ne a haku lokaci yayi ko akwai saura to in yayi sai mu tsaya nan akwai tambaya ɗaya biyu sai mu amsa insha Allah in mun dawo sai mu tashi wa amma ma wujida min al amwali allati nahabuha min al muslimina Naam, bismillah. Naam? To me maita. Ka san maita? Ni ce ni ka sani. Ni an maita, ya muna tarifin maita. To kai ku kana tambaya kan abin da baka sani ba. To kuma ka ce asalin takandun ba kuma an kamar shi ta sihiri shi kan baka ana kiran sa maita
asali da
kan
baka
na'am okay yanzu su masu maita tsahi suka yake a sun shiga ciki in ya tabbata yadda ka fara duk wanda ya tsahi in ya tabbata ya tsahi ai hukuncin shi ke ka fahimta ne amma tabbas kan mun baka akwai shi al'ainu haqqun inji manzon Allah sai dai shi ba maita bane wani abu ne Allah yake halitta ga dabi'a ta mutum wani ma yana da shi bai san yana da shi ba ta yadda in ya ga abu ya faɗi wasu kalamai
to kuma sai abin ya kamu da matsala. Wani zubin ma abin ma na iya mutuwa, wani zubin ma mutun zai wa kansa, kansa ma zai wa kansa kambun baga kuma ya kama shi. Kile ga ya birge kansa sai wasu kalamai, sai ya kamu da ciwon abin nan. A ji asibiti kuma auna a ce garau babu matsala, kuma kambun baka ne yawa kansa, ana samu wani kuma shi bai sani. To shi yasa sunna ta ce in kaga abu ya birge ka to sai ka yi addu'a, sai ka ce barakallah ko tabarakallah, abinda za ka yi ke ne. To ko da kana da wannan abun, wannan abun ba zai yi tasiri ba, shi ba tsabi ba ne kuma ba maita ba ne. Dabi'a ce wadda Allah yake halittar wasu ɗaiɗaiku haka, ba kowa adda wannan ba. Na fatar an gane. Yawwa, amma su mai ta kamar yadda ya faɗa, in ya tabbata tsafi suke yi har suna wani abu da sauransu, shikenan. Ai duk wanda aka samu da tsafi to hukunta shi za a yi. To ido suna ganin wai babu maye din, sai dai kambun baka din, haka wasu ke faɗa. To amma in ka je ƙauyuka kuma su ba za su fahimce ka ba, tunda suna gani ne. To kaga mutun ya ga abu kuma ka zo ka ce mai babu shi, tunda sun ce wai ko in yana wasan wuta ana gani ne cikin daji, koya suke faɗa dai abin nan ne, abu dai ne da al'ada. Amma su malamai ba su rubuta a littattafai cewa akwai wani abu mai taba, amma dai akwai tsafi, akwai sihiri, kuma mutane da dama masu sabga daban-daban suna amfani da shi. Sannan akwai kambun baka, wannan shi ya rubuta cikin littattafai. Amma in waki ya tabbatar da akwai wani abu kuma ƙari akan haka, to ba a inkarinsa, don ba a inkarin sihiri wajen aukuwarsa. Abinda abba yadda baka ce za ka je ka yi amfani da shi. Shi kuma sihiri abu ne wanda zai baka dama ka yi abubuwa daban-daban. Akwai sihirin da za ka yi sai ka dinga rikiɗa, ka zamo kare, ka zamo musa, ka zamo jaki, ka zamo doki, ka zamo mace, ka zamo namiji, ka zamo balarabe. Akwai wannan sihirin. To ka gani? Allah ya sawwaka. Saboda haka sai an kula da wannan. Sai an kula da wannan. To shi yasa malamai suka ce shi mai kambun baka ko da an kama shi yawa wani ba a cewa a yi mai wani hukunci haka, sai dai a koyar da shi abinda sunna ta tsara. To Allah ya taimaka. Amma yadda ake da an motsa a cewa ne maye ne, to kaga ai ba daidai ba ne, ba kuskure ne, wani ba maye ba ne, wancan abin gare shi, wani kuma ƙage ne kawai. Kawai dai ba a shiri da shi, ana da husuma da shi, shi ne sai a ƙirƙiro wani abu a ɗora masa. To sai a yi takatsantsan, yana da kyau mu ji tsoron Allah. Ko da akwai mai tattu, malamai ne za su iya gano ta. Ba haka kawai shi ke yadda ka kalli mutum yana wasu abubuwa da kai baka gamsu ba, sai ka ce ai maye ne, ai ya lashe ɗan wane. Musamman mata ko? To kuma ga iskoki su ai wancin maita ce. To ai duk abinda malamai suka ce, duk aljanin da zai shiga cikin jikin mutum to fasiki ne. Duk abin da ya faɗa ba za a gaskata ba, don fasiki ne, ba adali ba ne. Shi kuma fasiki ba a karɓar shaidarsa. So da haka in aljani ya shiga jikin mutum, duk abin da zai faɗa to ba za a gaskata ba, kuma ba a yadda da shi. Sai to ai kai fasiki ne ai. So me za ka faɗa gobe? Mu musulunci ya tsara ana karɓar magana adali. Kai gobe adali ba ne. Abin da kake fasikanci ne, naka shiga jikin wani ka cutar da shi. Wasu haka ne. Wai aljannu ne, wai suka ce ai wancin mai ya ce, kuma shi ke ne sun yarda. To da labarin fasiki ake hukunci? In ja'akum fasiqun bi nabai aka ce ai fa tabayyana. haka Qur'ani yace. Eh to mata dai suna buƙatar wa'azi, saboda malam kuke karantar da su a tashi tsaye. Eh a kula da janibin tauhidi da sauransu. Allah ya samu dace. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.